رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد زامي تاشدرتي نفسين دبقي أشكين كراتمنا لتاف رياض الصالحين دوسين وتماسو دوسين صالحين مع الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه يو أشرين دبير قوات الربيع الأول هجرة دبودة دري هدد أربعين دهدو وندي ديدي دا أشرين دبير قوات انقوم شكاة دبوديو دا أشرين دبيو كميلادية يو ذا متاشي بابي نا أربعين دهدو أشكوان اللكاتي مع البركة شيني باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم واتو باب توقير العلماء جرم ممالمي التوقير بمعنى التعظيم واتو جرم ممالمي والكبار دكما واتو ماسو جرما شكرو من يقود أبا مالمي بني وأن دتيجي إيه وأهل الفضل دا ما أبو تافللا ما أبو تافللا أشين الأمة وأن دا أكفنسو دا وتا سفا تافللا كو شوتا كو جارنتا واتو كودي وتا مرتبة ود تكي أكي متاني تكي كي بنتوا دي إتا دا متنشي wato wadanda suke masu mutunci sune ahlul fadl da gabatar da su akan wannan su san ya su zamanto sune gaba da kuma daukaka majalisun su wato in sun zo a kaddamar a daukaka majalisun su a gabatar da su wajen majalis da kuma a bayyana martabar su da bayyana martabar su wannan abinda ake na farko abinda ake nufi da العلماء مالمي مثلا شريعة كما أهل السنة أهل السنة تند أهل با مالمان بدعة با تند أهل البدعة أن ينركو أكان شوى جرم ما سوشي زمان تو جرم ما بدعة السنة جرم ما سوشي زمان تو جرم ما بدعة سامو تيم واندي كي أنسانشي شوى شي ينا نو وحدة الوجود ني ينا شوى كومي الله ني sannan kuma ka rinka akramaka Allah kana ce masa aina zaka ce masa Allah ya girmama shi wanda yake bayyana bid'a irin wannan ko kuma yana zagin yana bayyana bid'a zagin sahabbai dan shi'a ne yana zagin sahabbai kuma ka masa mu'amala dan shi malamin su ɗan shi'a ne kai ma kuma ka bashi irin daraja irin ta malamai to ba wannan ake nufi ba malaman da aka ce a girmama su malamai waɗanda suke akan tafarkin sunna sawa'un kuma wannan sawa'un masu girman shekaru ne ko masu kananan shekaru shi wannan ba shi da alaka da shekara ilimin sa ya bashi matsayi da wato malamai ilimin sa ya bashi matsayi da za a gabatar da su kuma a girmama su saboda ilimin ba saboda su kansu ba koda kuwa masu kananan shekaru ne to amma wanda suka biyo bayan su alkibar masu girman shekaru da tijai wanda din yake da tijo a cikin musulunci yana da haƙƙin a girmama shi a jinoyinsa da kuma ma'abuta mutunci kamar yadda aka ambata kun ga wato bayan ya faɗi farkon littafin duk haƙƙin Allah ne da manzonsa sallallahu alaihi wasallam to sai kuma ya zo haƙƙin iyaye da ƴan uwa na zumunci to bayan su kuma sai ya zo da dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sune kuma suke a martaba ta gabatarwa tare da cewa sahabbai kamar irin sayyidina Umar yana cewa ni na sadar da zumuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi soyuwa a gare ni bisa in sadar da nawa zumuncin shi a wajen sayyidina Umar wanda za a kaddamar shi ne bayan haƙƙin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam sai haƙƙin kuma a mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ya tashi rabo na dukiya da ake raba ma muhajiri in yazo waɗanda suke daidai sau'o'in ƴaƴansa kamar su sayyidina Hassan da Hussein sai ya ba su sai ya ba su abinda yake sai ya ninka abinda yake ba ma ɗansa Abdullahi ya ba su sai Abdullahi ya ce masa to ya zaka ba su bayan da ni da su duk ɗaya ne ƴaƴan muhajirai ne ƴaƴan su ƴaƴan Ali ne ni kuma ɗanka ne ɗan Umar ne sai ya zaka fifita su a kaina ya ce eh saboda kusancin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai bisa tartibin yadda shari'a ta ce to bayan iyaye bayan haƙƙin iyaye da zumunta to sai kuma haƙƙin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sai haƙƙin malamai a cikin al'umma qala Allahu ta'ala ya fara da aya kamar yadda take ta farkin sa yace qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun ce ne shin waɗanda suka sani suna daidai da waɗanda ba sa sani innama yatadhakkaru ulul albab masu ma'abuta hankula wato hankula masu haske su ne kadai suke wa'astuwa da wannan kun ga sarihi ne akan cewa waɗanda suka sani ba daidai suke da waɗanda ba su sani ba don haka ya nuna kan cewar mu'amala yadda za a yi musu mu'amala daban take da yadda za a yi ma wanda ba su da sani mu'amala to kuma shine maqsudin dama wannan tunda Allah ya ce ba daidai suke ba to kai idan ka daidaita su wajen mu'amala ka dauke su kamar yadda kake daukan sauran gama garin mutane to ka mayar da abinda Allah ya fifita ka mayar da shi daidai ka mayar da shi abinda Allah ya tsora shi a sama ka yi kasa da shi ka sa shi daidai da wanda yake koma bayansa da wanda kuma yin haka sai ya zamanto ba ka sanya abu ba a bigiransa ba sannan amma dangane da hadisai ya fara da hadisi wanda zai biyo baya alhadithu samin wal arba'in ba'da salatimi'a hadisi na 348 ya ce wa an abi mas'ud uqbata bin amr al-badri al-ansari daga abu mas'ud uqbata bin amr al-badri al-ansari tarjamarsa ta gabata abu mas'ud al-ansari ana ce masa al-badri saboda danganta shi zuwa ga badar ba wai yana cikin sahabban da suka je yakin badar bane qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda yafi kowa yawan karatu da littafin Allah shine zai ma mutane limanci wato ne wanda yafi karatu ya limanci mutane wannan yana limantar mutane wannan labari ne da ma'ana umarni wato wanda yafi kowa karatu ga littafin Allah yana limantar mutane yana shigewa gaba ya jagoranci mutane a cikin sallah to labari ne amma maksudin sa wato wanda yafi kowa karatu ya limanci mutane a wajen sallah bayin kanu fil qira'ati sawa'a idan suka zamanto daidai suke a wajen qira'a a wajen karatun wajen iya karatun alqur'ani fa a'lamuhum bis sunnah to wanda yafi su sanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ita ne ake sanin ma'anar littafin Allah bayin kanu fil sunnati sawa'a idan sun kasance daidai suke a cikin sunna fa aqdamuhum hijra to wanda yafi su dadewa da yin hijra wanda ya riga yin hijra fa in kanu fil hijrati sawa'a in sun zamanto daidai suke a wajen hijra fa aqdamuhum sinna to wanda yafi su dadewa a shekaru wato wanda yafi girman shekaru wala ya ummanna ar-rajulur rajula fi sultanihi mutum baya yima wani mutum limanci a wajen wato ikonsa a wajen iko wajen da yake da iko a wajen wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa bi iznihi kuma kada baya zama a cikin gidansa akan wato shimfidarsa wanda take yake danta da zama a kai sai da izinin sa rawahu muslim wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya fa aqdamuhum filma wanda yafi su dadewa a cikin musulunci maimakon sinna maimakon wanda yafi su dadewar shekaru wanda yafi su dadewa a cikin musulunci ai islama wato wajen musulunci wa fi riwayatin a wata riwaya ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda yafi kowa karatun littafin Allah to shine yana yi musulmanci wa aqdamuhum qira'a wanda yafi su dadewa wajen karatu wato umma ya fi ya riga fara neman ilimin ya riga fara neman ilimin. Fa in kanat qira'atuhum sawa'a, idan qira'atu daidai ce, fa ummuhum aqdamuhum hijra, to wanda ya riga su hijra sai ya limanci. Fa in kanu fil hijrati sawa'a, in sun kasance daidai a cikin hijra, fa li ummuhum akbaruhum sinna, to wanda ya fi su girman shekaru sai ya musulmanci. Wal muradu bi sultanihi, abinda ake nufi da wurin ikonsa, mahallu wilayatihi, wurin da yake mulki, wurin da yake shugabanci, wurin da yake ju'intan lamarin wajen. Aw al mawdi' alladhi yahtassu bihi, ko kuma bigiran da yake banta da shi kuma a gidan mutum. Wa takrimatuhu, abinda ake nufi da takrimatuhu, bi fathi al ha'i, bi fathi al ta'i wa kasri al ra, wa hiya ma yanfaridu bihi min firashin wa saririn wa nahwihima, shine abinda yake kebanta da shi na shimfuda da gado da makamantan wannan. Wannan hadisin Imam an-Nawawi ya kawo shi domin ya nuni akan abinda ya kulla babin akan sa na wajabcin girmama malamai. Amma asalin hadisin ya zo ne akan wanda ya fi cancantar a kaddamar da shi wajen yin sallah. Yace wanda ya faɗi tartibin shine wanda ya fi karan, wanda ya fi ilimin littafin Allah, wanda ya fi qira'a, ilimin qira'a, wanda ya fi haddar Al-Qur'ani da iya karanta Al-Qur'ani shine na farko, shi ake kaddamarwa. Wannan shine mazhabar Imam Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad. Imam Malik yace wanda ya fi sanin fiqh, wanda ya fi sanin fiqh, domin a da yace wanda ya fi sanin Al-Qur'ani shi ya fi sanin ma'anar. Amma a yanzu daga baya wani ramani ya san Al-Qur'ani, ya haddace shi, amma ba lalle ya zamanto ya san hukunce-hukuncen sallah ba. Saboda haka sai fifita wanda yake mafi sanin hukunce-hukuncen fiqh. To amma duba da wannan, duba da cewar zahirin nassi ya ce wanda ya fi karatun Al-Qur'ani, ya nuna kancewa shi ne abin kaddamarwa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake, duk da abin da Malik ya faɗa gaskiya ne cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masanin Al-Qur'ani shi ne ya fi kowa sanin fiqh. To amma wannan ba zai hana kan cewar wato a fita daga cikin wannan ka'idar ba, ta idan aka samu wanda ya san Al-Qur'anin kuma ya rawanto koma baya a fiqh, to sai a samu wanda yake shine ya san fiqh din, dan saboda ya iya gyara sallah. Amma in ya zamanto yana da abin da yake shine asasi na sanin hukunce-hukuncen sallah, to a kaddamar da shi saboda Al-Qur'ani, saboda sanin Al-Qur'ani shine abin da yake Allah yake kawo daukaka da shi. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a hadisin sayyidina Umar, yarfa'u Allahu bihadha al-Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin, Allah yana daukaka mutane da wannan Al-Qur'ani kuma ya kaskantar da wadansu saboda shi. Wanda Allah ya bashi Al-Qur'ani, to Allah ya ne ya daukaka shi ne, to da haka sai a kaddamar da shi, sai dai idan akwai mani'i, idan akwai abin da ya hana haka. Daga cikin abin da zai iya hana haka ya zamanto cewar wato wanda yake shine mai mulki, amma kuma akwai wanda ya fi shi sanin Al-Qur'ani, to sai a kaddamar da mai mulki. Don kamar sayyidina Abu Bakar, kun ga an kaddamar da shi tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqra'u ummati Ubay, al'umma wanda ya fi kowa sanin karatun Al-Qur'ani Ubay ibn Ka'ab, amma ba shi aka sa ya zamanto shugaba ba. To saboda wanda ya zamanto shi ne khalifa, to shi ya fi cancanta yin sallah, to shi sa ake kaddamar da shi, ba wai wannan saboda wani dalili ne daban, saboda dalilin jibintar lamari, kamar yanda ya ce ba a yi ma mutum limanci a wajen ikonsa. Domin aka zaɓi mutum a wajen ikonsa, ko da kuma baya yake a wajen karatu, to shi za a kaddamar, sai dai in shi ne ya kaddamar da wanda ya iya karatu. To aka ce idan sun yi daidai a cikin Al-Qur'ani, to wanda ya fi su sanin sunna. To kun ga dai duk wannan ya nuna masu ilimi su ake gabatarwa, to tunda ko aka gabatar da su a sallah, to sai a gabatar da su a komai. Kamar yadda sayyidina Ali radiyallahu anhu yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, sai muka duba muka ga wa ya gabatar mana akan sha'anin sallar mu, akan sha'anin lahirar mu, sai muka ga ya gabatar mana da Abubakar, to sai muka ce shi ya fi cancantar mu gabatar da shi a sha'anin duniyar mu tun da ya gabatar da shi a sha'anin lahira. To ka gani wanda Allah, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shi yake da haƙin a gabatar da shi wajen sallah, wanda yake sha'anin lahira ne ya nuna shi yake da haƙin a gabatar da shi ma a cikin sauran sha'ani na duniya. To bayan nan wanda kuma suke bi shine dadewa wajen hijira, wanda suka riga hijira, domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam miqyasin wato kusancin mutum da kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsa gurgurdan dadewar sa ne na wajen hijira, tunda hatta sahabbai tabaka tabaka ne, akwai as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ambace su marigaya wanda suka riga kowa daga cikin al-muhajirin wal ansar da waɗanda suka biyo bayan su, Allah ya yadda da su sun yadda da shi, kamar yadda ta zo a suratul ayat suratul tauba. To kaga wannan Allah ya yi nuni ga cewar wato rigaye wajen wannan matsayi na hijira yana nuna falalar wanda ya riga yin wannan. To haka zalika da riga shiga addinin musulunci. To amma saboda riwaya ta zo da cewa akbaruhum sinna, wanda ya fi su girman shekaru, wannan ya nuna kan cewa wanda suke da girman shekaru su ma suna da hazzi, suna da rabo na a gabatar da su. To sannan wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a yi ma mutum limanci a wajen ikonsa, wannan kamar Imam Nawawi ya ce wajen da yake da wato shugabanci, kamar wanda yake sarki idan wanda yake da sarauta, wanda yake to in a cikin sarautar sa ne to shine zai yi limanci, sai dai idan ya wakilta wani, ya nada wani ya je limancin maimakon sa, amma shine yake da haƙin limanci a duk inda ya je a kasar sa, yanzu in sarki ya je ko ina ya je a kasar sa to shine yake da haƙin ya sallar juma'a, shine yake da haƙin ya wuce gaba ya sallah, ko matafiyi ne shi da za a ce tunda shi matafiyi ne ku je ku yi sallah kuma mu kuma mu sallar mu, a'a sai sallah mutane su cika, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a Makka, da yayi yace wa mutanen Makka ku cika sallar ku domin mutane ne mu matafiya, haka ma sai Ibn Umar yayi. Haka dalika wannan ya hada mutum a gidansa, idan mutum yana zaune a gidansa ko da malamin sa ne ya zo, in za a yi sallah shi zai wuce gaba ya yi sallah idan ya ba malamin izini, saboda ba a yi ma mutum limanci a wajen ikonsa, nan wajen ikonsa ne, ba za ka ce ai tunda akramakallahu ai babu yadda za a wuce gaba ne sallah ba, a haƙƙinsa ne sai dai in ya ba da izini, ya ba da izini to wannan ya halatta, amma kawai bai ba da izini ba an zo za a yi sallah kai dan kana takama kai a ramma ne, an ce ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda ya fi hadda sai kawai ka wuce ka ja gaba ka ce za ka yi sallah, to kaga ya nuna kan cewa baka san sunna ba, bal idan sai dai ka ce masa bismillah kai ne mai gida, in ya ce a karamakallahu alaramma ai kai za ka yi sallah kai ne alaramma, to sai ka wuce da izininsa kai, amma ba da izininsa ba za ka yi ba. Haka nan a gidan mutum da za ka je kujerarsa ba wanda take tasace ka ce a nan za ka zauna, ko shimfiɗarsa wanda yake zama ka ce a nan za ka zauna, ba a yin haka, wannan rashin ladabi ne, wannan yana ɗaya daga cikin adabu na ziyara na zuwa gidajen mutane, kar ka je gidan mutane akwai honest corner ka ce kai a honest corner za ka zauna, sai dai ka ce to ina zan zauna, ina wajen mai gida, in aka nuna maka to sai ka je wajen wani gefen ka zauna. To menene alaƙar wannan babin da girmama malamai, shine cewar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wanda ya cancanci a gabatar da shi wajen sallah, to shine kuma tunda sallah ita ce tafi komai, kamar yadda muka yi ishara a rayuwar musulmi, to wanda ake gabatar da shi saboda sallah shi ya cancanci a gabatar da shi wajen dukkan sauran al'amura, tunda dama daga cikin unwanin babin wa taqdimihim ala ghayrihim, da gabatar da su akan wani su. Al hadith tafi, na'am, Na'am, mu dangane da musulunci da hijira babu wannan. Saboda yanzu mu ba mu samu hijira ba, ba muhajiri a cikin mu. Almajiri da ake ce masa almajiri ba hijira yake ba ta hakika. Almuhajir yanzu hijira ta hakika shine kaurace ma abin da Allah baya so. Kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin da ya gabata, wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Wanda ya hijira shine wanda ya kaurace ma abin da Allah ya hana. To tunda kuwa an zamanto babu wannan batun hijira a bambanci tsakanin wanda ya riga wani hijira ko wanda ya riga wani musulunci, to sai a koma zuwa ga sauran. Amma dangane da shugaba, wanda yake shugabanci, abinda in an yi maganar shugaba shine wanda yake da wato wanda yake shugabanci, mu kamar anan muna cewa sarki, saboda shine wanda yake shugabanci akan mu da sunan addini. Babu gaskiya ne cewa ba shi da sultani irin sultanin gwamna, ba shi da iko irin ikon gwamna, amma akwai iko da mutane sun yadda yana da wannan ikon, cewar alal misali shine wanda zai sanar an ga wata, ba ruwan gwamna da tabbatarwa da mutane ganin wata. Kuma haƙƙin shugaba a cikin addinin musulunci tsayar musu da lokutan idi da lokutan ibadarsu. To wanda ku yake tsayar musu da lokutan ibadarsu to yana da wannan haƙƙin na shugabanci. Haka dalika yana daga cikin haƙƙin shugaba na a cikin na addinin da wanda yake shugabanci da sunan addinin musulunci, wato wanda dukkan wani abu wanda yake na maslaha ta al'ummar musulmi zai tsaya a kanta, wanda yake zai hada musulmi akan abin da ya shafe su da sunan a matsayinsu na su musulmi, wanda yake musu shugabanci akan wannan, kamar yadda sarkin musulmi yake da sarakunanmu da shi ne yake shugabancin musulunci. Amma gwamna haka ne yana da iko, amma ikonsa akan musulmi ne da wanda ba musulmi ba. Alkawari ne ya tsayar da shi, alkawari ne da aka yi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Amma wanda suka samu shugabanci da sunan musulunci su ne waɗannan sarakuna, tunda addinin musulunci ya kafa su. Tutar shehu tuta ce ta addinin musulunci da aka yi, an yi an kafa limu, an kafa shugaba da aiki da ayar Allah ta'ala ta cewa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, amma an kafa su a matsayin wulatul umur, majibin ta lamari. Saboda haka duk da turawa suka zo suka kwace musu mulkin, amma ba su kwace musu wannan matsayin na kanta su ne shugabanni waɗanda suke shugabanci na al'umma da sunan addini ba, duk da an kwace musu iko a hankali aka rinka kwakwace musu din. Amma abinda ya musu saura yana nan, kuma dole su shi yasa din ai ake cewa idan suka sanar da cewar an ga wata to wajibi ai musu da'a. Idan suka yi daidai muna da ladan bin su, kuma su ma kuma suna da ladan sun yi daidai. In suka yi kuskure muna da ladan bin su, su kuma suna da laifin wato gangancin da suka yi. Saboda haka dai in dai ana maganar shugabanci a nan wajen na addini ba na gwamnati ba. Na'am. In sarki ba shi ma gwamnan ya zamanto mabiyi ne ga sarki a wajen abin da ya keɓanci musulmi, ya zamanto mabiyi ga sarki. Yanzu za ka je za a yi sallah a ce gwamna shi ne zai yi sallah, shi ma kansa gwamnan ma mu yake zama, sai dai a ƙaddam sarki shi ne yake yin sallar idi. Sarki shi yake yin sallar idi, illa dai yanzu da waɗansu sarakunan da sai dai su sanya limamai suke yi, amma asali sarakuna su suke yin sallar idi, su suke ba da sallar idi. Haka zalika kaga kamar lokacin sarki sunusu na farko shi yake sallar idi, har na biyu din ma kuma shi ma sarki sunusu na biyu shi ma shi yake sallar idi abinka. Wa'anhu har wa yau dai daga gare shi shi wato Abu Mas'ud al-Badri قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة من قال صلى الله عليه وسلم يا كفن شي ينا شافك فأم أتكين صلى ويقول ينا شوى استووا كديديت ولا تختلفوا كدك سابا مجونا فتختلف قلوبكم سيزوك تنكس سابا مجونا ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ما أبو تاهم كلا da ma'abuta rinjayen tunani a su zamanto su ne suke kusata ta tummal ladina yalunahum sannan waɗanda suke bin su tummal ladina yalunahum sannan waɗanda suke bin su rawahu muslim muslim yarwayto shi wa qawluhu liyalini huwa bi takhfifin nuni wa laysa qablaha ya wato da kisra ne babu ya a gabanta ba liyalini ba liyalini wa ruya bi tashdidin nun liyaliyanni ma'aya in qablaha wa nuha al-uqul abinda ake nufi da ulul annuha wato hankula wa ulul ahlam humul balighun wato balagagu wa qila ahlul hilmi wal fadli ma'abuta wato rinjayen tunani da falala. Wannan hadisin shi ma yana da alaka da girmama ma'abuta ilimi da kuma masu falala a cikin al'umma, wato waɗanda suke masu martaba da daraja a cikin al'umma, yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne za su kusance shi, su ne za su zo kusa da shi a cikin sallah sahun farko, kuma kusa da shi a sahun farkon ba daga nesa ba, wanda suke daidai shi, wanda yake nuna cewa kun ga wannan hadisin yana nuna duk da yake akan Imam an-Nawawi ya kawo shi a wannan babin na girmama malamai da ma'abuta daraja da falala, amma asali a cikin babin sallah ne ya bayyana ladubban yanda ake sahun sallah. Na farko dai abinda ake nufi da daidaita sahu shine kafada ta zamanto lebur, kar wani kafada sa tayo gaba wani kafada sa tayo baya, kuma kamar yanda muke yi wajen kokarin shiga sahun farko din ka ga an karkace haka, wannan ya karkace kafadar wannan ta fito waje wannan kuma yayi haka, dan dai wai a ce sai an shiga sahun farko, ai an saba yanda sahu yake. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake shafa kafadar ya tabbatar wani kafadar sa bata fito ba, kafada kuma aka ce ba kirji ba, kafada ya zamanto daidai adda, wato shine zaka ji kamar mu a ban sani ba ko an sai zaka iya tunawa ai sarkin lada ne ma gabaci a daidaita sahu a hada kafada, eh a hada kafada a daidaita haka yanda yake fada, wato a hada kafada din nan shine kar a bar kafa sannan kuma ta zamanto lebu. To shafa kafadin da yake yi domin wannan ma'ana guda biyu ne, cewa ba a bar gab ba, ba a bar kafa ba a tsakanin kafada da kafada, kuma wani kafadarsa ba ta fito waje ba wani kafadarsa ta yi baya. Kun ga wannan ya nuna isa matuƙa da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake yi wajen daidaita sahu, wato sai ya shashafa ya ji cewa sahu ya daidaita sannan ya juya ya tayar da isama. Daga baya lokacin sayyidina Usman sai ya wakilta wanda yake yi, saboda masallacin an samu yawa sai ya wakilta cewa wanda zai je ya bibi ya tabbatar an daidaita sahu, sai ya zo ya gaya masa an daidaita sahu sannan ya kabbara. Ko yanzu ba ma yi na'am me zai hana to girman jiki da kyamurewa zai hana a daidaita kafada? Ai ba zai hana a daidaita kafada ba, alhaji sayyidi kafada za ta yi daidai da kafada da kafada, komai girman jikinsa komai sirantarsa. Ai abinda yake hana daidaituwar kafada din shine wani yayo gaba wani kuma yayo baya, saboda wani yana jin kan cewa shi ya fi karfin yayo baya ya tsaya daidai da mutane, sai dai ya dan yayo gaba gaba sai dai ai baya da shi. Kada an samu wannan mushkilan fa a cikin al'umma. Akwai wani daga cikin malamai wanda shi baya zuwa sallar jami'i saboda ya ce shi ba zai iya sahu da da gama garin mutane ba. Sai janye in ka taba kafarsa har a masallacin Madina ma haka suke yi. Akwai wani malami ne ya da kujera yana karatu, dan uwa malam Muazzam ya yi sallah kusa da shi, ya sa kafarsa sai ya janye, ya sada kafarsa da tasa ya sake janyewa, da ya hada kafarsa da tasa ana cikin sallar sai ya tura kafar. Wannan kuskure ne, rauni ne, rauni ne a gaga maka wanda daga cikin malamai ba, cikin malamai wanda yake masu riwa ana san sunansa yana zuwa a cikin isnadi, amma yana da wannan illar. Gaskiya ne, ba wai waɗansu suna ɗaukan kan cewa saboda wato a wariyar launin fata ne ko 'yan Saudiya suke don sun ga baki ya taɓa su, a har su tsakankaninsu ma haka suke. Akwai waɗansu wanda suke mubalaga, sai ka ga an karkatar da kafar wai sai an haɗa dunduniya da dunduniya, bayan kuma idan sahu zai haɗa dunduniya ta haɗa dunduniya, sai ga an karkatar da kafar, da kun kafar tana kallon kibla sai ga tana kallon arewa ko tana kallon kudu. To duk wannan kuskure ne. Babban abu a cikin sahuɗin shine gashi nan a shafa kafada a ga kan cewa wani bai fito waje ba, wani yayi baya ko ba a bar kafa ba. To sannan na biyu, wannan hadisin ya nuna wato ana fara sahu ne daga kusa da liman, ba daga can ƙurya ba, tunda ya ce waɗanda suke za su zo kusa da ni su zamanto su ne ma'abuta hankali da falala, ma'abuta falala da hankali su ne za su kusace ni, wato su ne za su zo wanda yake dab da shi. To wanda ya nuna kan cewa daga tsakiya ake fara sahu, ba daga dama ba ko daga hagu, ko a sahu na biyu ne in aka zo karkace za ka koma can dama, waɗansu sai ga sun je sun tsaya a can dama, wani kuma ya zo tsakiya, shi wanda ya zo yana can dama wai ba zai zo ya tsauna ba, yana ganin ai dama ita ce fifiko. To wannan rashin sani ne, daga tsakiya ake yi bisa saboda wannan hadisi. To su ulul ahlam ma'abuta al-hulum, al-hulum ma'anarsa ai ahlul hilmi, ma'abuta rinjayen tunani wal fadli da falala, waɗansu kuma suka ce abinda ake nufi wato wanda suke ba yara ba sun balaga, wato kada yara su zamanto su ne wanda za su zo kusa da liman, sai a sanya waɗanda suke masu girman shekaru. Amma waɗanda suka fassara ɗaya fassarar ta nuna cewa abinda ake nufi musamman ganin cewa musamman ganin cewa al-hilm al-ahlam jam'i ne na hilm, al-hilm abinda yake nufi shine falala da za ta sanya mutum yayi wato taka tsantsan a cikin hukunci saboda martaba, saboda darajarsa da rinjayen tunaninsa. Saboda haka ba lallai ya zama tokan cewa wannan ya nuna cewar wato yara ba za su zo kusa da liman ba, sai dai idan yaran ana ganin waɗanda suke ba ma abuta hankali ba ne, tunda an haɗa bayan ulul ahlam ɗin an ce wan nuha, annuha jam'i ne na nuhiya, nuhiya shi ne abinda yake hana mutum, to ma'anarsa hankali. Kunga Larabawa ko shi ina yawan janyo hankali akan kalmomin hankali a Larabci, suna komawa ya zuwa ga ma'ana wadda take ta hikima. An kira hankali mai hani saboda hankali shi ne zai hana ka kai tamɓele, shi ne zai hana ka ka bi san ranka, hankali shi yasa suka kira shi haka, kuma suka kira shi aql bi ma'ana iqal, shi ne zai maka dabaibaye, kuma sun kira shi al-hijr wato shamaki, shi ne wanda zai tsare ka daga abin da zai cuce ka. Duk wannan ma'anoni ne na hankali, wato ma'ana wanda suke da rinjayen hankali, waɗanda suke kuma da wato martaba da daraja, to su ne suka cancanci su zamanto kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa bitali a haka zalika ma a cikin sahun sallah. To tunda ku an kaddamar da su a cikin sahun sallah, ya nuna su ya kamata a kaddamar a sauran al'amura na al'umma, ko zuwa aka yi majalisi to sai a kaddamar da su a majalisi. Ana maganar mukun san fitinar mu a Nigeria high table in aka taro a ce wanda suke a high table shikenan ma tun a taron gwamnati abin yazo taron kungiyoyi kungiyoyin ma na mata kungiyoyin samari kai hatta wajen aure aure an za a yi su ma akwai yan high table amarya da uwar amarya da kawayen amarya da su ne wanda za a sa su a can high table to ana san high table a cikin al'adar mu to wannan ya nuna mana wanda suka cancanci a gabatar da su a sa su a high table su ne ulul ahlami wan nuha ma'abuta rinjayen hankali da daraja da martaba a cikin al'umma to wanda yake malamai sun shiga ciki na'am na'am ko yanzu aka ce ma wannan ulul ahlami ina falala a nan ina falala ina falala ai ba za ka ce masa ulul ina mutunci masu wannan ma'abuta mutunci ulul fadli ma'abuta ulul ahlam wato ma'abuta kamar yadda Imam An-Nawawi ya ce ahlul hilmi wal fadl masu rinjayen tunani masu daraja masu martaba ina daraja da martaba a nan yanzu in interview za a yi masa inda yake so a dauke shi aiki zai tafi a haka ko baya sa hularan nan sai ya nemi aron hula ya sa amma zai zo sallah sai ya zo a haka نعم الحديث الخمسين الحديث الخمسون بعد الثلاثمائة حديثي نهم سن دريوكو دهم سن وعن عبد الله بن مسعود دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تو نعم اكوية وان تعليق دا امام دا الشيخ ابن الأثيمين يي يجي يجي وانا حديثا ابن ديكي نونا وشيني ما ابوتا هنكلي درين جاين تناني دفلالا تسوني يكا ما تسزود غبا غبا باوي ينا نفن كنشي ورا أفوريارا دقصهم فاركوبا don wannan bai halatta ba bai halatta a koriyaro daga sahun farko ba sai dai idan ya zamanto akwai aziya tare da zai cutar ko zai yi wasa ko kuma ana cikin sallar zai fita daga sahu ya tafiya ya kyale mutane da faraga a cikin sahu domin wanda yake ya riga to shine yake da haƙƙin wajen da ya zo sai dai babu laifi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su ne ya ce su zo to idan wani yaro ya zo wajen za a iya cewa to ka matsa daga nan wajen bayan daidai bayan liman setin liman waɗannan su zamanto a gaba saboda iya sai a gyara masa wajen amma ba wai a kore shi ba qala wa an abdullahi bin mas'ud daga abdullahi bin mas'ud qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace liyalini minkum ulul ahlami wan nuha ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق يجي وتوما أبوتا هنكلي دكما ما أبوتا هنكلا دكما رنجاين تنا دفللا سكسنشيني سنن وطن دسكي بيدسو sannan waɗanda suke biye da su har sau uku wato ya zamanto tartibin waɗanda yake za su zo bisa martabarsu ta tunani da hankali da falala sai ya zamanto su ne za su zamanto a sahun farko sannan waɗanda za su zo daga baya duk da yake alhaq wajen sahun farko ga wanda ya riga zuwa ne ga wanda ya riga zuwa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutane sun san abin da ke cikin sahun farko sannan ba za su samu sallah a sahun farkon ba sai in sun yi ƙuri'a da sun yi jiyar da su yi ƙuri'a din saboda falalarsa to kage ya nuna cewa rigaye ake rigarge ake wanda ya riga zuwa to shine a haqqu bihi to amma ana so waɗanda suke ma'abuta falala da ma'abuta martaba da mutunci da zamanto su ne a gaba-gaba wajen zuwa wato kansu zamanto sun dakile sun zauna sai su zo ya zamanto suna daga can baya wa iyyakum wa haishatil aswaq kuma ku kiyayi wato a hayaniyar kasuwanni wato cakuduwar sauti na kasuwa a cikin masallaci ya zamanto ana hayaniya ana suruce-suruce a ana fitintunu irin yadda ake yi a cikin kasuwa domin alhausha ma'anarsa alfitna walhaid walikhtilaf yuqal hawasha alqawm idha ikhtalafu mutane sabani rigingimu rigima irin ta kasuwa to kada ku zo da ita masallaci ka kuma sau da yawa yana faruwa akan sha'anin sahu akan sha'anin sahu sai ayi rigima wani lokaci har da doke-doke masallaci lokaci har da doke-doke wata rana aka yi min waya aka ce an yi doke-doke a masallaci a masallacin Al-Furqan ina wajen aikin hajji a cikin sahu yace wal iyadu billahi to shine to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ku kiyayi irin wannan fitinar ta wanda take a kasuwa ake samun ta ku kawo ta cikin masallaci wanda ya nuna kancan akai haka ba mu masallaci martabarsa da darajarsa ba alhadith alhadi wal khamsun ba'da 300 hadithi na 351 wa an abi yahya daga abu yahya wa qila abi muhammad an ce kuma kunyarsa abu muhammad sahal ibn abi hatma sunansa kenan sahal dan abu hatma al ansari radiyallahu anhu qal yace in talaqa abdullah ibn sahal wa muhayyisatu ibn mas'ud ila khaybar wa hiya yawma idhin sulh abdullah ibn sahal da muhayyisa ibn mas'ud sun tafi zuwa khaybar a lokacin nan a wannan ranar da suka je a lokacin tana kasar sulh an yi sulh wato an riga an yi an cita an ci garin ya zama to karkashin musulunci bayan shekara ta 7 kenan ta hijira fa'ata muhayyisa ila abdullah ibn sahal sai muhayyisa yazo wajen abdullah ibn sahal wa huwa yatashahhatu fi damihi qatila alhali wato yana jina-jina a cikin jininsa wato yana an kashe shi jini yana cikin jininsa na'am fatafarraqa ahsan fatafarraqa sai suka rabu wato suka rabu kowa ya tafi wajen bukatarsa fa ata muhayyisa ila abdullah ibn sahal sai muhayyisa yazo wajen abdullah ibn sahal wa huwa yatashahhab alhali yana karka wato yana motsi fi damihi a cikin jininsa halin kasancewarsa qatilan an kashe shi jini yayi jina-jina yana ta motsi irin motsin fitar rai din nan fadafanahu sai ya binne shi thumma qadima al-madina sannan ya iso madina fantalaqa abdurrahman ibn sahal wa muhayyisa wa huwayisa sai abdurrahman ibn sahal wato dan uwan abdullah ibn sahal kenan wa muhayyisa da shi muhayyisa wa huwayisa da dan uwansa huwayisa ibna mas'ud ya'in mas'ud ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahaba abdurrahman yatakallam sai abdurrahman ya tafi zai yi magana wato saboda kasancewarsa shaqiqin abdullahi ne fa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kabbir wato jir wato ka gabatar da babba wa huwa ahdathu alqawm shi kuma a lokacin shine mafi karancin shekarun su uku din fasakat sai shi abdurrahman ya shiru fatakallama sai shi muhayyisa da huwayisa suka yi magana faqal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa atahlifuna wa tastahiquna qatilakum za ku yi rantsuwa sai ku sai a danka muku wanda ya kashe wato kuna tuhumar wani za ku yi rantsuwa akan cewa shi ya kashe shi duk da ba ku gani ba wa zakara tamamul hadith ya ambaci sauran hadithin qasama muttafaqun alayhi وقوله كبر كبر ابن ديكي نفي ده كبر كبر معناه يتكلم الأكبر وتوان دي يتجرمه ببا شيني دي يمغانا شي أبو يحيى سهل ابن حثمة سهل ابن حثمة الأنصاري الخزرجي الأوسي الحارثي ينا دقى تشكين صحابين الأنصار مدنيين النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول شينا تن شكرا تقص يا كي يا حديثي دقى من زن الله صلى الله عليه وسلم حديثي أشرين دقى يرويتو دقى النبي صلى الله عليه وسلم وشي يرويتو ونن حديثي شيكما عبد الله بن سهل ابن زيد ابن عامر الأنصاري الحارثي ده محيصة ابن واتو ابن مسعود كما الخزرجي الأوسي بسنا ده كتكين واتو متانا مدينة قبيلة الخزرج سنجي كثر خيبر ده هدواء خيبر أما لو كتنن أنشي تدهيكي سنة دركشن تكونش مسلينش to amma yahudawa suna nan kuma suna nan da kiyayyar su da gabar su ga musulmi to sai shi Abdullahi ibn Sahal wani bai yahudi ya kashe shi shi sai muhayyisa wanda suka je tare yazo ya ganshi to babu shaida to annabi sallallahu alaihi wasallam sai aiki da qasama wato idan aka samu allau wato aka samu tuhuma mai karfi amma babu shaida to za a iya yin rantsuwa ta qasama ita rantsuwar 50 ake yi sai wanda ake tuhuma dole sai akwai hujja mai karfi da take nuna shi yake kisan ka kamar a gansu da akan shi ya kadaita da shi ya shiga wani waje kuma sai a je a samu gawarsa kaga tuhuma tana da karfi kan cewa shi ya kashe shi to anan za a iya yin kasama sai mutane a waliyan wanda aka kashe su tashi bayan sallar asar su rantsuwa sau 50 cewa shi ne ya kashe shi idan suka yi wannan rantsuwa sau 50 to za su cancanci a danka musu wanda ya yi wannan sai su kuma su kashe shi da kawar da kisati ko kuma ce a biya su biya idan ba su yi rantsuwar ba to sai su tunda an samu wannan lawar din to wanda aka tuhunce shi ake tsammanin shi ne to sai ya rantsuwa 50 dan ya kubutar da kansa ya rantsuwa 50 ya kubutar da kansa to shikenan sai ta hakura babu zancen kifasi to wannan ita ce kasama to a shahid anan lokacin da suka zo za su gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru akwai shakikin shi Abdullahi ibn Sahal shine Abdurrahman ibn Sahal amma shi yana wato shi yana kasa da su a shekaru shi kuma da Muhayyisa da Huwayisa ƴaƴan baffa suke da shi Abdullahi ibn Sahal wanda aka kashe ƴaƴan baffa suke ƴan mazazar to da shi Abdurrahman ibn Sahal saboda kasancewarsa shi shakiki ne shi ya fi kusanci da mamacin bisa su sai je zai yi magana bayan kuma ba baya wajen to kuma ga karancin shekaru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kabbir kabbir gabatar da na gaba a shekaru saboda haka wannan ya nuna wato wanda yake da girman shekaru yana da haƙƙin a gabatar da shi kuma wannan addini ne ya zo da shi ba al'ada ba ce amma al'ada ce al'ada ta samu tushe daga cikin addini kuma cikin na'am hanyida ce yana ɗaya daga cikin al'adunmu kyawawa sai dai wani lokaci mushkilan sai ga wanda aka ce babban ne sai kuma ya zamanto jabberi sai ya zama jabberi ya ce ba abinda za a yi dole ya yi wani irin kama karya ya yi hukunci wanda yake ya saba hankali ya saba shari'a kuma saboda yana ganin shi babba ne dole a bi shi yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da muke fuskanta yawanci muna ta jin koke-koke na mutane suna zuwa da irin wannan wanda shi ana yin haka yana sanya na ƙasa a sanya musu yin da'a da girmamawa ga na gaba ya zamanto yana ta'azzara saboda kama karya da rashin hikima na wanda yake babba to fifita na gaba ya nuna cewa yana da asali a cikin shari'a hadithu thani wal 50 ba'da 300 hadithi na 352 wa an jabirin daga jabir dan abdullahi kenan radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud yani fil qabr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tara yana hada tsakanin mutum biyu daga cikin waɗanda aka kashe su wajen yakin Uhud yana nufin wato a cikin kabari kuma ya kulu sannan ya ce ayyuhuma aktharu akhdhan lil qur'an wane ne yafi su haddar alqur'ani fa idza ushira lahu idan aka nuna masa wanda yafi ila fa idza ushira lahu ila ahadihima in aka nuna musu yazo in aka nuna dayan su gare shi qaddamahu fil lahad sai gabatar da shi a cikin kabarin lahad kuma shi kabarin lahad ana fafe bangon kibla ne in aka yi rami mai zurfi sai a tsaya sai kuma a yi rami daga bangon kibla to saboda yawan waɗanda suka rasu yi musu yima kowa kabari zai zamanto akwai mashakka sai ya kasance yana haɗa mutane biyu a kabari ɗaya to in aka zo haɗa su sai ya ce wa yafi haddar alqur'ani wanda aka nuna masa to sai ya sa shi shine a gaba wanda kuma yake koma baya sai a sa shi a baya to sannan a sa duwatsu sai a rufe lahad din sannan a sa ƙasa a rufe inda take haka ake yin lahad saboda ƙasa wadda take mai kamewa ba mai rawan ruwa ba ya dace a yi in ko ba haka in ƙasa ce wadda yake ba ta kamewa irin nan sai ta rinka rubtawa da kabarin shi yasa mu nan muke yin sha a tsaga dan a samu kuma tukwane ko wani abu da za a rike amma kamar can a Makka da Madina duri ne wanda yake ba ruwa sosai saboda haka kasar tana da karfi sai dan dauri ce kasar saboda haka yana da zaka ga haka suke yin haka duk wanda ya bi gawa baqi'a ko makabartan Makka yayi ta zai ga inda lahadi din yake to menene shahid anan wato hatta a cikin hatta bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaddamar da wato wanda yake mai yawan haddar alqur'ani akan wanda yake ba shi ba a cikin wajen kwanciyar kabari ma ana sanya shi shine a gaba to wato ba kawai a rayuwa ake kaddamar da su ba idan har a mutuwa ma an gabatar da su ya nuna su suka cancanci a gabatar da su a cikin harkokin duniya والحديث الثالث والخمسين بعد الثلاثمائة حديث نتري أكو دهمسن دأكو وعن ابن عمر رضي الله عنه دقى عبد الله بن عمر الله يددشي أن النبي صلى الله عليه وسلم شوى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أراني في المنام أتسوك بسواك ناغن أشكم مثلا ناين أسواكي دوان أسواكي فجاءني رجلان cikin manam a cikin bacci me nace a cikin masallaci a cikin bacci na ganna a cikin bacci ina yin aswaki da wani aswaki faja'ani rajulan sai waɗansu mutum biyu suka zo min ahaduhuma akbaru min al-akhar ɗayan su yafi ɗayan girma tanawaltu siwakal asghar sai na bama wanda yake shine karamin na bashi aswakin faqila li sai aka ce min kabbir wato gabatar da babba fadafatuhu ila al-akbar minhumma sai na bama wanda yake shine wato babban daga cikin su rawahu muslim ya ruwaito shi musnadan da isnadin sa wal bukhari ta'liqan bukhari kuma ya ruwaito shi babu isnadi da ta'liqi to wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi da ya gabatar da wanda yake mai girman shekaru hatta a wajen bayar da aswaki shi mutum in yi mafarki yana yin aswaki yana ɗaya daga cikin kyawawan mafarkai da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amma dangane da ma'anar sa wannan kuma sai a koma wajen masu fassarar mafarki sai a koma wajen masu fassarar mafarki الحديث الرابع والخمسين بعد الثلاثمائة حديثنا خمسون دهدو وانا بي موسى رضي الله عنه دقى ابو موسى عن الله يددشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي شيبة المسلم ينا دقى تكين واتو جرم مع الله ينا دقى تكين توكك شأن توكك الله دقى جرم ماشي اكرام ذي شيبة المسلم girmama ma'abucin furfura musulmi wa hamil alquran ghayr alghali fihi da mahaddacin alqurani ba mai guluwi a cikin sa ba wato ba mai kakale ba da guluwi da wuce iyaka wato baya ba mu alqur'anin haƙin sa wal jafi anhu ba kuma wanda ya kaurace mu alqur'anin ba wa ikrami bis sultanil muqsit da girmama ma'abucin mulki wanda yake ne adalci abubuwa guda uku kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yana daga cikin girmama Allah ka girmama mutumin da yake da furfura kuma musulmi ka girmama shi musamman a cikin hanya ba mutum a hanya kana tuki kaga wani mutum mai girma ya dan yi maka kuskure kace hawa malan da girmanka tsofai tsofai da kai da furfuranka baka jin kunya irin wannan zaka ji haka yara zaka ji suna cewa hawa malam tsohonka da kai ko da girmanka wannan bai dace ba kalmomi na muzantawa to girmama shi saboda furfurarsa kuma gashi yana musulmi wannan yana daga cikin ganin girman Allah haka zalika mahaddacin alqur'ani al-ramma makarancin alqur'ani ya zo makarancin alqur'ani ne sai ka bashe sai a bashe a shanya shi ana shigo da mutane cikin rumfa ana shigowa ana gaisawa da su sun zo gaisuwa sun zo ta'aziyya shi ku ko kallonsa ba a yi ba da shigo makarancin alqur'ani ne makarancin alqur'anin kuma wanda yake alqur'anin na tare da shi ba wanda ya kaurace ma alqur'anin ba ko kuma wanda yake yana amfani da alqur'anin domin cin duniya domin shi ne alghali fihi na uku kuma ma'abucin mulki mai adalci shi ma ka girmama shi shugaba amma munan idan aka ji an kira shugaba an ce Allah ya baka nasara ko an ce you are excellency ko Allah ya jaza maninka sai a ce ka gani malam fada ta zama malam fada eh to ai ne adalci ma ha gamar adalci to nan kana da uzuri wannan kana da uzuri amma zaka dauke shi akan adalci sai in rashin adalci ya bayyana al'asul mai adalci ne asali shugaba mai adalci ne sai rashin adalci ya bayyana amma al'adan mu na kan cewar wato burgewa shine wato a nuna tawaye ga shugaba ko a ci mutuncinsa ko a keketa shi don a nuna kan cewa wannan wato aiwa na ba shi da tsoro to wannan ba tarbiyyar musulunci ba ce musamman in shugaban yana kokarin kamanta yana adalcinsa to girmama shi yana daga cikin girmama Allah wa Amr bin Shu'aib wannan hadithun hasan rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya rawaito shi wa sahahul Albani karasa bazin ku yawa الحديث الخامس والخمسين بعد الثلاثمائة حديث ندري أكو دهم سند بير وعن أمر بن شعيب عن عديه عن جده دقى أمر بن شعيب دقى بابنسة دقى كاكنسة شيني عبد الله بن أمر بن العاص قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا بايا دقى تكمو ون ون دبايا جنكن يارمو كرمو بايا جنكنسة kuma baya sanin martabar babbanmu wato ma'ana baya daga cikin mu wato baya daga cikin musulmi masu sifantuwa da sifar musulmi na kirki wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce wannan yana daga gare ni ma'ana ina tare da shi wato wanda duk yake baya shi ba shi da wannan to baya tare da hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu biyu ya faɗa jin kan yaro wanda baya jin kan yaron waɗansu haka Allah ya yi wato su yara ba sa san sha'anin yara in yaro ya zo sai dai kyara sai dai a fatattake shi to wannan baya daga cikin wannan baya daga cikin waɗanda suke da hali irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wannan ina tare da shi haka kuma ba san haƙƙin girmama babba ba a wata riwaya wa ya'rif haqqa kabirina ya san haƙƙin babban mu wato san cewa babba ya cancanci wato a bashi haƙƙi a girmama shi a darasta shi kun ga kenan addinin musulunci ya sifanti da waɗannan sifofi guda biyu rahama ga kananan yara girmamawa ga manya masu girman shekaru darasta su da martaba su da jin nauyinsu wani ya daga cikin addinin musulunci babu tsagiranci a cikin musulunci ba tsagiranci kun ga da ai haka ake da wannan sifar in dai babba ya zo a unguwa ko wani wasa ake yi sai kaga an yi shiru in ana irin wasa ana tafawa ana ba dinna sai kaga an yi shiru kaga abin nan ko irin aka sa hula irin hana sallah din nan aka ga babba ya zo sai a cire ta ko a juya ta ta baya kun an sa irin goggles din nan irin na wicked din nan wai shi wicked ne ana ganin babba sai a cire saboda haƙƙin to wannan shine tarbiyar musulunci ce tarbiyar musulunci ce kama yanzu ana zamanin gayu gaye ba ruwansa to wannan karkatar tarbiya ce wanda yayi wannan laysa minna baya daga cikin mu inji Annabi sallallahu alaihi wasallam الحديث السادس والخمسين بعد الثلاثمائة حديث نتأذي أكدها مسلم دشدة وعن ميمون ابن أبي شبيب دقى ميمون ابن أبي شبيب ميمون ابن أبي شبيب ميمون ابن أبي شبيب وهو الربعي أبو نصر الكوفي صدوق كثير الإرسال من الثالثة nana daga cikin tabi'ai tabaka ta uku anna Aisha ta marra biha sa'il cewa Aisha ummul mu'minin wani mai roko wani mai bara ya wuce ta wajenta babatu kisra sai ta bashi wato bari na gurasa banga wato kiba wato ya za a ce gundu yan gunduwar gurasa amma gurasa gunduwa ce ba nama ne gunduwa ba ana ce ma gurasa gunduwa ai gusare sai dai gusare yauwa gusaren gurasa a hatan ta ba shi gusaren gurasa wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'a wani mutum kuma ya zo wucewa yana sanye da tufafi wa hay'a da kama ta kamala fa aqadathu sai ta zaunar da shi fa akal yaci fa qila laha fi zalik sai akai mata magana akan wannan wato ya kika bambanta fa qalat sai tace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anzilu nas manazilahum ku wato ku ajiye mutane a dai a matsayin su shi wancan bara yake yi saboda haka gutsuran gurata zai wadatar da shi shi ko wannan wanda yake a haya in aka bashi gutsuran gurasa an wulakanta shi an tozarta shi sai ta zaunar da shi aka kawo masa abinci ya ci wannan shi ne a girmama shi duk dai kowannensu ta yi masa ihsani daidai da matsayinsa wannan ishihadi ne ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zauna ku tsaya ku ajiye mutane a daidai matsayinsu rawahu abu daud ya rawaito shi lakin qal sai dai abu daud ya ce maimun lam yudrik aisha maimun bai riski aisha ba wa kad zakarahu muslim fi awwali sahihihi ta'liqan muslim ya ambaci wannan hadisin a farkon littafinsa as-sahih ta'liqan ba tare da isnadi ba fa qal wa dhukira an aisha an rawaito da an ambata daga aisha qalat tace amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nas manazilahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu musamman wato mu ajiye mutane a wato matsayin su darajojin su wanda karahu al-hakim abu abdullah fi kitabihi ma'rifatu ulum al-hadith kuma al-hakim abu abdullah ya ambace shi a cikin littafin sa ma'rifatu ulum al-hadith littafi ne na mustalah al-hadith wa qala yace huwa hadithun sahih yace hadisi ne ingantacce amma al-albani ya rauna nashi a cikin silsilatu da'ifa al-hadithu sabi wal khamsin ba'da 300 hadithi na 357 yace wa ibn abbas daga abdullah ibn abbas qal qadima uyayna ibn hisn uyayna ibn hisn yazo fanazala ala ibn akhihi al-hurr bin qais yasauka wajen dan uwansa shine al-hurr bin qais wa kana min an-nafar alladhina yudnihim umar shi al-hurr bin qais yana daga cikin jama'ar yan kadan da sayyidina umar radiyallahu anhu wato yake kusantar da su yake kusantar da su zuwa gare shi wa kana al-qurra'u ashab majlis umar wa mushawaratihi makaranta al-qur'ani sune ma'abucin majalisar sayyidina umar da kuma wanda yake shawara da su wato waɗanda suke ƴan majalisar sa kuma abokan shawarar sa makaranta al-qur'ani kuhulan kanu aw shubana gwarazane wato irin wanda yake sun kai girman shekarun su na cikakken mazaje wato masu girman shekaru aw shubanan ko samari in dai makaranta ne masana al-qur'ani to sune ƴan majalisar sa ko da samari ne kuwa fa qala uyayna ibn akhihi sai uyayna ta yace ma dan dan uwansa shi uyayna ibn hisn yana daga cikin wato al-a'rab waɗanda suka musulunta a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi yace ma dan dan uwansa yabna akhi ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hadha al-amir kana da alfarma kana da martaba wajen wannan shugaba wajen wannan wato khalifa fasta'dilli alayhi kai min iso wajen sa wato kai nemi ya bani iko na ganshi wato kai min iso a bani appointment don in ganshi ne kamar yadda muke faɗa yanzu wato kaje ka samu wani wanda yake ko yaushe yana cikin majalisa ana kusantar da shi sai ka nemi kai kamun kafa da shi don a baka izini ka je ka ga shugaba fasta'dana lahu sai ya bashi izini fa'adina lahu umar sai neman masa izini sai umar ya bashi izini falamma dakhal yayin da ya sauka qal sai ya ce hi yace haka ne wannan kalma ce wato kalma ce wadda take ta at-tambi yace hi ibn al-khattab ya kai dan khattab fa wallahi ma tuqina al-jazal ba ka ba mu irin kyautar mai yawa da ya cancanta a ba mu wala tahkumu fina bil adl kuma baka hukunci a tsakanin mu da adalci fa ghadiba umar sai umar ya fusata hatta hamma an yuqi bihi har sai da yayi niyyar wato ya far masa ya afka masa da wato da danka fa qala lahu al hur sai al hur yace ya amir al mu'minin ya kai sarkin musulmi inna allaha ta'ala qala li nabiyyi hakika allah fa yace ma annabin sa khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahili kai ruko da yin rangwame kai umarni da kyakkyawa ka kauda kai ga barin wawaye wa inna hadha min al jahilin wannan kuma yana daga cikin wawaye masu wauta wallahi ma jawazaha umar hina talaha alayhi wallahi umar bai ketare ta ba da ya karanta masa wannan aya wa kana waqafan inda kitabillah ta'ala umar mai yawan tsayuwa ne a inda littafin Allah ya tsayar da shi to menene alakar wannan da wannan babin shine inda yace wa kana alqurra'u ashab majlis umar wa mushawaratihi kuhulan kanu aw shubana makaranta malamai sune ma'abuta majalisar sayyidina umar da kuma wanda yake shawara da su ko manya ne a shekaru ko samari ne ba ruwansa da shekaru indai da ilimi suke kusantar da su shi yasa har suke ce ma ibnu abbas yaya kake kusantar da shi zuwa gare ka bayan muna da yaya sa'o'in sa mu ma shi ne sai ya musu tambaya duk suka kasa amsa ibnu abbas sai ya amsa yace to shi yasa nake kusantar da shi da wannan kun ga dalili ne akan kaddamar da ma'abuta ilimi al-hadithu samin wal khamsin hadithi na 358 wa an abi sa'id samurat bin jundub daga abu sa'id samurat bin jundub radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qal yace laqad kuntu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gulama hakika ni na kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam yaro ne mai kananan shekaru fa kuntu ahfazu anhu na kasance ina kiyaye abubuwa daga gare shi فما يمنعني من القول الا ان ها هنا رجالا هم اسن مني با ابن da yake hana ni nayi magana shi la cewa a lokaci a wajen nan akwai muzu akwai maza mutane wanda sun fi ni yawan shekaru wato sai ya shiru yana nuna girmama waɗanda suke masu girman shekaru duk da yake ya haddace amma ba zai yi magana ba saboda akwai wanda suka fi shi girman shekaru sai ya kyale su sai dai wannan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi tambaya yace akwai wata bishiya misali ce ga mumini Ibn Umar yace sai ya tsarsu a cikin zuciyata cewa bishiyar da dino ce amma sai ban faɗa ba saboda a cikin jama'ar ga su Abubakar ga su Umar sai ya ji kwarjinin yayi magana ga shi kuma yaro ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yace ita ce bishiyar da dino da aka tashi sai Abdullahi yake gaya ma Sayyidina Umar cewa aini ya tsarsu a zuciyata na san ina so in ce dabino ce sai ban faɗa ba saboda ganin ga manya sai ce wallahi da ka faɗa shi ya fi min kaza da kaza inda ɗansa ne sai ya alfahari da shi ka san ba wanda yake so a ce wani ya fi shi irin uba ya ce a ce ɗansa ya fi shi a ce wallahi ya fi ka karatun Qur'ani ya ce ko alhamdulillah sai ya ji daɗi aka ce ya fi shi ba faduwa muttafaqun alayhi الحديث التاسع والخمسين حديث ندري أكد همسن ترى وعن أنس دقى أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزع الله صلى الله عليه وسلم يأتي ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه بقى واتو سوري بيتبع جرمما سوه سبود شكرن سبا فأشي الله يقدر رامس واندشي مازي جرمما شي يعين دي كي شكرن سوها وانا حديث رواه الترمذي وقال حديث غريب وضعفه الألباني في الجامع الألباني ضعف وانا حديث أتكن صحيح الجامع واتو يا ضعف شيء تسيدي معنسة واتو معنسة أما إمام السيوطي يأتي حديثني حسن idai ma'ana to in ku hadisi ne hasan kuma in ma da'ifi ne ya halatta ai amfani da shi wajen abubuwan da yake tabbatar da makarimul akhlaq kyawawan dabi'u kuma ai aljaza'u min jinsil amal sakamako yana zuwa daga jinsin aiki ka girmama mutum dan shekarunsa to kai ma kuma Allah yana kiyaye wannan saboda babu wanda yake kiyaye aiki a rubuce yana nan baya mantawa irin Allah komai wa kullu saghirin wa kabirin mustafar kowane karamin abu kowane babba a rubuce yake to raka in kai ka manta baka san ma kai ba Allah bai manta ba to in ka girma sai Allah ya kawo wani kai ma wanda zai rinka girmama ka wanda zai maka tunda dai wato in mutum yana tashin samartaka na sai kamar ba za ta wuce ba to sai a hankali tukuna ya ga ya soma haihuwa ya ga ya soma haihuwa to shikenan yana ana tafiya ya ga ƴaƴan su ma sun fara aure su ma sun fara haihuwa kan ana ce masa baba sai ya ji ana ce masa kaka to shikenan to da shi ne yake yi sai ya ga idan zai miƙe sai ya ce yaro kama ni to idan yana yi ma wani yayin nan to shi ma sai Allah ya kawo masa wanda zai masa haka ko da ba shi da wani na jininsa na jikinsa wanda zai masa to sai ga Allah ya hore masa wanda yake zai rinƙe masa wannan sunnar Allah ce aljaza'u min jinsil amal to shahid anan wajen wato mutum wato ya girmama mutum ya girmama dattijo saboda shekarunsa هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما